ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايعك يا أخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة ملا ساك سادوا أولا مسلا شيء مثال البركة مسلا توم عثمان ابن عفان لكن عن جدنا كيا أولا قريم البركة نكنو أولا يوم شيء البركة الجمعة يو أشرن بيو جوات الجمعة الثاني هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدو إلى عليه إلى أربعين بيو كما شيء كريدة بير جوات بيو شكر ميلادية تا دو بيو دا أشرن دا أولا زماننا مسمى نظامي أما كمريان دا كسابة zamu saurari ayar alqur'ani kamar da muka saba, sannan kuma ci gaba da tattaunawa. Gabanin mu karanta abin da ya sawwaka na alqur'ani, akwai dan uwa Abbadala wanda muke tare da shi nan koda yaushe, yayi aure da kwana hudu matattara su. Sannan akwai cikin matasan mu masu kokari, akwai Musa Baba wanda shi kuma kakarsa Allah ya mutu rasuwa, don haka Musa su cikin addu'a Allah subhanahu wataala ya gafarta musu, amin. Allah sa sun huta, amin. Ubangiji ya haskaka musu makwancin su, amin. Ya lwata musu kabarin su, amin. Ya sanya aljanna ce makomar su, amin. Allah subhanahu wataala ya yafe musu kurakuran su, amin. Yan uwansu da masoyansu Allah ya ba su dangana, ya ba su ladan hakuri, amin. A bismillah.
Wannan karfi din musamman ne zai tunan sa yanzu haka so da wasu gida ba Facebook kai ba har ta shafa Africa TV suna gwada ba bashi live. Na'am. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Huwa alladhi أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله فإن معه أشداء
saurari karatun wannan aya wadda na tabbata da dama daga cikin su sun sha jin fassarar ta, musamman ma yayin da ake bayanin falalar sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da martabar su da matsayin su da Allah subhanahu wataala ne ya ba su. Insha Allah, wannan satin da sati mai zuwa za a karbi taimakon sautul haq, haka waɗanda suke taimakawa Ubangiji subhanahu wataala su ma ya taimaka musu, amin. Allah ya sa musu a mizani, amin. Ubangiji ya biya su da mafificin sakamako duniya da lahira.
Amin.
Allah ya yalwata arzikin su, ya kautata kasuwancin su.
Amin.
Ubangiji subhanahu wataala ya albarkaci rayuwar su da zuriyar su.
Amin.
Ah, kamar yadda dukkan waɗanda suke bibiyar al'amari a nan Kano da sauran jihohi na Najeriya da ma watakila kasashen makota sun ji abin da ya faru, ko kuma matakin da gwamnatin Kano ta dauka daren Alhamis, wanda da yawa daga cikin masoya ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da masoya sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama da matansa, abin ya faranta musu rai, kuma gwamnatin ta kara farin jini a dalilin wannan. Wannan abu ga wanda duk yake bibiyar saha ta addini ya san ba wani abu bane sabo, kusan tsohon abu ne an dade cikin sa. Wanda duk yake karatu, musamman yake karanta irin gwagwarmaya da ake akai ta fama da ita akan harkar dasa aqida kyakkyawa a cikin al'umma da yada sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam a tsawon tarihi, ya san an tace ai wato an tace karo da irin waɗannan matsaltsalu. Wannan gwagwarmaya ba gwagwarmaya bace sabuwa a tarihin kafuwar musulunci, an dade ana fama ila iyaka kowane lokaci da kuma kowane zamani da kuma kowane guri, kowace ƙasa, kowace al'umma, akwai irin yadda ta tafi gwagwarmayar za ta zo da salon da za ta zo da shi. Saboda haka mun san cewa wannan sunna ce ta Ubangiji subhanahu wataala a cikin halittarsa. Za a yi ta jarrabar muminai da abubuwa na ɓacin rai na baƙin ciki iri-iri, amma dai abinda muka yi imani da shi cewa addinin Allah subhanahu wataala ba zai je ƙasa ba, yadda aka so a kai shi ƙasa ba zai je ƙasa ba. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-din kullihi walau kariha al-mushrikun. Saboda ko da makiya ba za su so ba, addinin Allah sai ya daukaka sai ya kafu. Sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam ta dade ana ta kai mata farmaki, sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam sun dade ana ta kai musu farmaki, shi kansa manzo sallallahu alaihi wa sallam an yi ta yi masa irin wannan tun a rayuwar sahabbayen wafatinsa har zuwa yau har gobe. Saboda ka wani abu ne da aka dade ana yi, sai dai kawai yayin da wani zai shigo da wata riga ta addinin musulunci da zo da wata da'awa ta cewa shi yana so ya kara martabar manzon Allah ko ya kara ahlul baiti, ya shigo da tsiyarsa da irin wannan salo, to wannan yakan shigo cikin al'umma da wata rigar da ba tashi ba, da wata fatar da ba tashi ba, da fuskar da ba tashi ba, wanda zai sa wawaye da sakarkaru da masu san zuciya su mara masa baya, su yi ta bin shi suna su zama yan anshin satansa. To kaga shi wannan lamarinsa ya fi wato matsala akan wanda daman can an san shi maƙiyi ne a fili a sarari, ya ce shi ba Yahudi ne, ko ya ce shi ba Nasare ne, ko ya ce shi ba Majuse ne, ko ya ce shi ba ruwan shi da addini. To wannan kaga a fili yake, amma wanda zai lullube jikinsa da rigar addini amma yanzu yana kokarin yaya zai kai addinin ƙasa, to wannan sharrinsa ya fi tsanani, ya fi haɗari. A bayan can an yi ta samun masu sukan sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama da sunnarsa da hadisansa, an samu zanadiƙa wanda suka lulluɓe kansu da rigar musulunci amma a zuci kafirci ne tsantsa a cikinsa. Sun yi ta wannan farmaki, sun ta kawo wannan tsiyataku iri-iri, amma musulmi ba su kyale su ba, malami ba su kyale su ba, an yi fata-fata da su, wanda yanzu wasu da dama daga cikinsu sai idan an zo ma karatu ne za ka san cewa an taɓa yin su. Yawa daga cikinsu sai dai labari kawai ya biyo ta kansu a faɗi tsiyarsu, amma ba za ka taɓa jin a ɗuriyarsu ba. Yanzu ana maganar Wasil ibn Afa ko Amr ibn Ubayd, waye ya san wani Wasil ibn Afa in ba wanda yake karatun firak ba, in ba wanda yake karatun wato ƙungiyoyin da suka danganta kansu da musulunci ba. Wasil ibn Afa wanda shi ne ya jagoranci kafa aƙirar cewa dole hankali ya jagoranci tabbatar da hukunce-hukunce da aƙidar kanta ya kafa aƙidar rashin girmama nassin alqur'ani da nassin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam in alqur'ani ne ya saba da tunaninsa da hankalinsa a bankara shi idan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ayi watsi da shi shi ya fara kawo wannan kuma malamai suka yi aiki a kansa yau sai dai kawai a kawo shi a matsayin tarihi daga cikin irin maganganun da yake cewa wanda zai nuna maka cewa su kansu sahabbai shine ita ce babbar wato shine babban kadarkon da suke hawa ta kai shine tsaninsu na farko na su ga su rusa addini shine su rusa martabar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam domin mu'tazila ƙarƙashin jagorancin wasil ibn afa sun yi shakka game da adalcin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam inda ya ce waɗanda duk suka shiga rigingimu a tsakaninsu to lalle cikinsu akwai fasikai kamar wanda suka yi harbul jamal harbul jamal an sani tsakanin sayyidina ali aka yi da ɓangaren aisha radiyallahu ta'ala anha da talha da kuma az-zubair da waɗanda suke tare da su yace to waɗanda suka yi wannan faɗan dole a cikinsu akwai fasikai amma shi ba zai iya sanin wane ne fasikin wasu waye fasikan ba na nan ɓangaren ne ko na nan ɓangaren to tunda ba zai iya tantance fasikin ba a cikinsu duk a watsar da su sau ka yi tattara sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da suke cikin wannan tafiya gaba ɗaya ce ba zai taɓa karɓar hadisinsu ba yake cewa da Ali da Talha da Zubair da wani daga cikin mabiyansu za su ba da shaida wanda za su bayar a kan wani abin ce shi ba zai karɓi shaidarsu ba ba zai yarda a karɓi shaidarsu ba waye yake jin labarin annadham Ishaq ibn Abu Ishaq Ibrahim ibn Sayyar an-Nazzam shugaban firqan Nazzamiyya wanda firqa ce daga cikin firqar Mu'tazila wanda suka su ma ta cin karan su ba babbaka musamman ma wajen sukan abin wato sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda ya rungumi falasifa sannan kuma ya shiga cikin wasu daga cikin zanadika ya kwakwashi aqidansu yayi inkarin mu'jizozin annabi sallallahu alaihi wasallam ce mu'jizozin annabi sallallahu alaihi wasallam ba za su shiga hankalinsa ba ya za yi a ce wata ya tsage ta yaya wata zai tsage watan nan da duk duniya ana ganin shi ce kuma ya tsage ce bai yadda da wannan ba zai bai yadda da naba'ul ma bubbugowar ruwa tsakankanin ɗan yatsun annabi sallallahu alaihi wasallam ce ruwa ya bubbugo ta ɗan yatsun ɗan yatsun mutum shi ba zai yadda da wannan ba yayi watsi da wannan yayi watsi da irin tasbihul hasa a ce tsakuwa tana tasbihi gaban annabi sallallahu alaihi wa sallam da ire-iren waɗannan al-mu'jizatul mabdiyya na annabi sallallahu alaihi wa sallam ce duk ƙarya ne ya watsar da su wai waye yake jin duriyar sa waye yake jin duriyar wani Nazzam ko wani Ibrahim ibn Sayyar to haka nan hukunce-hukuncen shari'a suka cewa hukunce-hukuncen shari'a da cewa abu kaza halal abu kaza haram duk an zo an sa wa mutane wani takunkumi an kakama musu wasu abubuwa masu nauyi to tunda ba zai iya cewa ya soke hukunce-hukuncen shari'a ba to bara ya soke hadisan da suke magana akan hukunce-hukuncen shari'a da yanzu in ka soke hadisan Abu Huraira ka soke hadisan Anas ka soke hadisan Jabir ibn Abdullah ka soke hadisan Abdullah ibn Umar ka soke hadisan Aisha radiyallahu ta'ala anha to saboda haka shari'ar gaba ɗaya ka soke hukunce-hukuncen shari'a to ta ina zaka samu hukunce-hukuncen shari'a da suka sallah azumi zakka hajji aure ciniki duk fa waɗannan hukunce-hukuncen yanzu da muke karantawa akan waɗannan hadisan aka gina su duk malamin da zaka je yana baka fatawa akan aure saki waye zaka je yana cewa saboda hadisin wani saboda hadisin wani saboda hadisin wani to in ka rushe su ban san da waɗannan nassoshi za ka yi addinin ba ni na tabbata yau da za a ce shi wannan mutum da ake ta altabu da shi ya zo ya faɗi yaya hukunce-hukuncen sallah yake amma kai ya dogara da wani hadisi na cikin mutanen nan da yake sokewa mu ga yadda sallarsa za ta koma a ce da shi ya faɗi yadda zai sallah daga kabbara harama zuwa sallama amma kai ya dogara da hadisan waɗannan bayan Allah yayi mana bayanin yadda sallar za ta kasance. to karshe sai dai sai dai hakura da sallar sai dai ya hakura da sallar yace to duk sallar ma su Abu Huraira ne suka ruwaito ya daidai to ballantana a matsa gaba abin da ya shafi hukunce-hukuncen haji azumi zakka hukunce-hukuncen aure da abin da ya shafi cinikayya da sauransu to gaba ɗaya shari'ar zai rushe to tunda suna jin cewa waɗannan hukunce-hukunce da suka zo na shari'ar sun musu nauyi ba za su iya barin haram ba ba za su iya taƙaita akan sunna ba to bara gaba ɗaya su rushe abin da aka gina hukunce-hukuncen akan su su ne su rusa hadisan annabi ya za su rusa hadisan annabi su rusa sahabban kansu in suka yi haka sun gama samun biyan bukata wannan Ibrahim ibn al-Dhab yana daga cikin waɗanda suka yi wannan ya soki sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama ya soki fatoyin sahabbai ya soki fatoyin sahabbai da tabi'ai da sauransu da yawa daga cikin firak na mu'tazila sun kafirta sahabbai wasu da yawa daga cikinsu suka su kansu abinda shi wannan Ibrahim ibn Sayyar yayi suka ga cewa ya ɗebo wato ya ɗauko dalaba ga mu shi kansu suka kafirta shi akwai Abu Huzail al-Allaf yana daga cikin wanda suka kafirta Ibrahim ibn Sayyar haka nan Abu Ali al-Jubba'i yana daga cikin manya-manyan mu'tazila haka nan al-Iskafi suka rubuta malita ta faidon min su yi masa martani to waɗannan su ne rukuni na farko da masu irin wannan aƙida suke tafiya a kan koyarwarsu a malamai sun yi rubuce-rubuce a kan waɗannan miyagun aƙidu da ƙungiyoyi tun a wancan lokaci sun kuma fallasa asirinsu abin nan littafin Abdulkahir al-Baghdadi al-Farqu bayna al-Firaq littafin maqalatul islamiyyin na Abul Hasan al-Ash'ari littafin al-Milal wan-Nihal na Shahrastani da ire-iren waɗannan littafai littafin Ibn Hazm al-Fisal dukkaninsu sun yi bayanin waɗannan ƙungiyoyi sai dai kasancewar yawancin karatuttukan da ake yi ba karatuttuka ba ne akan irin waɗannan ƙungiyoyi ba za a san su ba saboda Allah subhanahu wata'ala ya sa mutane suna cikin kariya duk da cewa a wuraren da ake karantarwa a jami'o'i ana karantar da ɗalibai waɗannan aƙidu don in sun shigo su san ta ina wannan abin ya shigo kuma suwaye suka fara jagorancin wannan abu a wannan aƙida ta zanadiƙa wadda ta shigo ta hanyar mu'tazila da waɗanda suka mara musu baya malamai sun yi rubuce-rubuce a kai malamai sun yi bayanin irin yadda suke ƙoƙarin ɗaukan hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama su yi amfani da su wajen rusa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su ce ga wannan hadisin wani ya ruwanto shi wannan hadisin ba zai shiga hankalin mu ba wannan hadisin yana bata da annabi sallallahu wannan hadisin yana kaza ibnu qutayba yana da littafi ta'wil mukhtalaf alhadith wannan littafi zan nuna muku wasu daga cikin littattafai ko masu kyamara sai ku rika haskawa amfani in nuna su saboda malamai waɗanda suke bibiyar mas'ala irin wannan ya zanto suna da masaniya da waɗanda littafai don za su taimaka musu ta'wilu mukhtalaf alhadith na ibnu qutayba wanda shaykhul islam yake kiransa adibu ahli sunna ya rasu shekara ta 227 wato sama da shekara 1000 da wannan da abin da shekara 2020 da 10 wani abu yanzu da rasuwarsa ta'wil mukhtalaf alhadith irin hadisan da shi wannan Abu Jabbar yake kwasowa yana cewa sun saba wa kaza sun saba wa kaza duk suna iyayi ta bayanin su wanda suka iyayensa na farko duk sun ta kawo waɗannan to banda shi banda shi wannan Ibnu Qutayba, akwai malamai da suke rubutu akan wannan mawdu'i. A ilmul hadith ana kiran shi mas'alati, ana kiran wannan mas'alar ikhtilaful hadith ko mukhtalaful hadith, ko littafin Imam Shafi'i ta'wilul mukhtalaful hadith, ikhtilaful hadith, akwai littafin Ibnu Qutayba, akwai littafin Tahawi sharh ma'ani al-athar da sharh bayan mushkil al-athar, da iran su ne yawa waɗanda malamai sun rubuta sun yi bayanin waɗannan hadisai, da waɗancan suke cewa ba su ga ƙwaƙwalwarsu ba ga ma'anar hadisan, in su ba su gane ba. Waɗannan mutane galibi abin da suke dogaro da shi shi ne, na farko su kan sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama, na biyu ƙoƙarin su ce waɗannan hadisai da ake rawaitowa ba sa kama hankalinsu, hankalinsu su. Tunda in hankalin al'umma ne, al'umma shekamar shekara dubu duk su sun fahimci abin, su kuma suka ce su ba su fahimta ba, kaga hankalinsu ne su bai fahimta ba, baya shiga hankalinsu. Sannan kuma da dogaro da irin maganganu na makiya, makiya musulunci na zahiri, rasul mustashriqun orientalist, waɗanda su kuma su ma sun shigo ta wannan kofa, sun kwakwashi irin ra'ayoyinka na Mu'tazila, su ma suna amfani da su a matsayin makamai dan su yaƙi musuluncin gaba daya, su yaƙi Annabi sallallahu alaihi wasallam, su yaƙi sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wanda wannan ba babin yi magana ne akan wannan ba, saboda abu ne wanda yana da faɗi, kuma shi ma yana da maganganu da malamai suka yi akai da dama, akwai rubuce-rubuce da sauransu. Abin da nake so in tarkize akan sa shine shi wannan mutum da muke magana a kansa, tun sanda ya fara wannan bahallatsa tashi, lokacin da ya fara fito da ƙazantarsa, ya fara da sukan malamai ne, musamman Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, yana ta faɗan maganganu a kansa, kuma yana wani rubutu jagwalgwalan sai ce ai rubutu. Abinda yasa nace jagwalgwali, duk abubuwan da yake faɗa, ya ce ya shiga ɗaki ya yi ta bincike ya kwana ya yi kaza, duk ƙarya yake. Zan rantse muku da Allah, ƙarya yake, baccinsa yake narka ba. Abu ne sananne, duk wanda za a bashi satar ansa ko yake jiran satar ansa, yake zai tsaya wani karatu, babu da zai tsaya yana ɓata lokaci, tunda akwai sati inda zai satar ansa. Lokacin da ya zo yana magana a kan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, ya zo ce ya yi rubutu, ya gano, ya karanto littattafai Ibn Taymiyyah, tafi irin kai ya za a yi wannan ya iya gane littattafai Ibn Taymiyyah, wallahi ba zai iya gane su. Akwai wannan littafin haska shi ka gani, wannan littafin Akhta'ul Ibn Taymiyyah fi haqqi Rasulillahi wa Ahli Baiti, na wani mutum wai shi sharifi ne, Muhammad Sayyid As-Subay, shi ya ɗauka ya yi ta kwafa, wani abu ma baya kwafa daidai, ya kwafi wasu abubuwan da shi wannan ya rubuto da kurakuran, shi ma ya ƙara nashi kurakuran a kai. Ni na tabbata da wanda mai shi wannan littafin zai zo ya ga rubutun shi wannan mutumin, sai ya masa Allah ya isa, saboda shi ya yi nashi taɓargaza, kai kuma ka zo ka ƙara naka kwaɓin a kai, ba zai so ba. A lokacin Marabi'u, Mar Rabi'u da Tarabi Umar ya rubuta masa wannan littafin At-Tuhfatu As-Saniya fi Daf'i An-Nasb an Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, ina jin da buga shi bayan shekara goma sha biyu kenan. da yake cewa an kasa tarasa a ciki duk ya faɗi guraren da ya kufo da barnar da ya wajen kufar satar an sai ita kanta bai iya yin ta daidai ba inda za a zo maki zai faɗi a satar an sai wanda littafin ban sani ba ko akwai shi amma da dalibai za su koma duk za su ga guraren da ya shi tarazu ya yi ta fito masa da guraren da ya kwafo ba daidai ba amma cewa yake ya karanta littafin Ibn Taymiyyah kuma wannan littafin dai kwaya dai tak a gabansa yake haska fitila yana kufa yana kuma kurakure wajen kufar wannan bahallatsar da yake ta fito da ita wannan ma tabiyu da kadhibul muftari shi ma na Dr. Rabi'u ne shi ma kusan irin abubuwan da ya rika kwasowa yana satowa shi ma anan ya bayyana duk wannan rubarubar wato aqida ta shi wanda shi ma yana nan asali shi wannan mutum mutanen da su suke kwaso waɗannan abubuwa su yi musu irin wannan fassar da suka ga dama su zagi su habbai wasu mutane ne sanannu wanda tintini malamai sun baje su a zan faɗi wasu daga cikinsu da wasu littattafai nasu wanda duk tsalle-tsallensa ba ya wuce su saboda in ka koma littafan za ka ga duk abin da ya faɗa su ne a cikin littafan akwai Mahmud Abu Rayya akwai wani yanzu yana nan ana kiran shi Adnan Ibrahim akwai Ahmad Subhi Mansur wanda mutumin Masar ne ya karanta history da civilization ban san civilization din wace al'umma ya karanta ba shi ne da yake jagorantar kungiyar yan kalakatu ko yan tsire a Masar tsoho ne ya haura 70 yana da littafi qira'atun fi sahih bukhari yana da littafi limadha alquran a ciki yake kwakwaso wasu hadisi kamar yadda zan zo zan nuna muku misali za ku gani akwai wani ne ya ce izziddi shi ma yana da littafi dinu sultan wanda a ciki yake nuna cewa waɗannan hadisai duk wasu sarakuna ne suka sa aka rubuta su ba hadisan manzon Allah ba ne don a kare kawai mulkin sarakunan Banu Umayya ne kuma Banu Abbas akwai wani Salihul Wardani mutumin Masar ne shi ma da haka ya gangara ya fada Shi'a yana da littafi Al-Khud'a Rihlati min As-Sunnati ila Shi'a zan nuna muku irin maganganun da zan ga muku shafuffuka a littafansa wanda shi wanda yake zuwa kuku yana da littafi ahlus sunnati sha'abullah al-muqtar yana da littafi difa'un an rasulillah didd al-fuqaha wal muhaddisi wa yana kala martabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga abinda malaman fiqhu da malaman hadisi suka guba masa akwai Muhammad Shahrur shi wannan ya halaka ya mutu kwanan baya shi ba na littafi al-kitab wal qur'an akwai Ja'far as-Subhani shi wannan yana daga cikin wanda mutumin da yake kwaso irin maganganun sa yana da website yana da littafi zan nuna muku littafin sa da ko littafin da na kasa wannan littafin sa ne da na saukar da shi daga website din sa Al-Hadithu An-Nabawi bainar riwayati wa diraya galibi abinda yake daukowa akan hadisan Anas Abu Huraira waye anan yake dauko su ya tattara wasu sahabbai ne yace zai tattara hadisi sahabbai guda 70 zai faɗi irin tabargazar da suka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam duk wani hadisi da Abu Jabbar yake cewa ya kwana yana bincike yana waye a wannan yake fasa inda zan tsaya muna buɗa zan ci karanto muku duk a cikin da yake kwasuwa Mahmud Abu Rayya wanda shi da littafinsa Adwa ala sunnati al-Muhammadiyya ko kuma ad-difa'u ala al-hadith wannan Mahmud Abu Rayya wato mutumin Masar ne, an haife shi shekara ta 1889 ya rasu shekara ta 1970 ya mutu. Wato shi wannan mutum asali ya taso cikin hali haka, cikin family wanda suke dan hali, daga baya Allah ya jarrabe su da rashi, duk abinda suka mallaka ya kare, ya shiga wani hali mai tsanani, ya shiga Azhar, amma abinda ya yi a Azhar kawai shine Tsanawiya secondary, yayyayi ya ci gaba abu ya fuskara. Dan abinda ma suke faɗa bai ma gama Iskandiran ba, ya kasa gama Iskandiran din, ya shiga ya shiga ya shiga yana ta faɗuwa Jarabawa. Karshe je ya kama aiki a gidan wata jarida inda yake gyaran kurakuran bugu, abinda ke Typhoon Iris, an yi kurakurai wajen bugawa, shi kuma ya dan gyara, ana dan bashi wani abu. Daga karshe ya koma yana aiki a local government din su. Daga baya ya zo ya shiga aikin jarida, yana aika rahoto ga jaridatul muqattab. Jaridatul muqattab jarida ce ta kiristoci ta su Yaqub Sarruf, wani kiristocin kirdawan Masar, ya zama shi ne rahota nasu da jaridatul siyasa. Daga baya ya koma yana editing a wasu jaridu, haka rayuwarsa ta kare a cikin aikin jarida. Bai yi wani karatun addini ba, amma ƙarshe sai ya dira a kan hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam, wai zai tace su daga gurɓatattun abubuwa da aka gurɓata su. Bari in nuna muku wata maganarsa. Da a wasu guda ɗaya ta cewa akwai hadisai a cikin littattafan hadisai Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi da waye da waye, waɗanda wannan hadisan suna gurɓata, suna ɓata darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Saboda haka su za su yi ƙoƙari ne don su kare martabar Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Maganar da kuka ji wannan mutumin yana faɗa, kusan duk ɗaukowa yake kwabo da kwabo daga wajen wannan mutum. Lokacin da ya wannan littafi, mutanen da suka yi haba-haba da wannan littafi, daga irin su Taha Hussein, kowa ya san Taha Hussein, wanda har cewa ya zai ci gyaran Alkur'ani, ko ya ci gyaran Alkur'ani, ya soki kul ya ayyuhal kafirun, ya soki cewa ƙarya ake da ake cewa akwai wani Ibrahim da Isma'il da ba a yi su ba, kawai wannan kamar wasan kwaikwayo ne Alkur'ani ya zo da sunayensu. To su shi wannan su ne suka yi haba-haba da littafin, duk da cewa ya ce ya ɗan ci gyaransa shi ma da ya karanta, ya ji cewa yana hujja da abubuwan da yake sokewa, wato yana soke hadisai kuma ya dawo yana hujja da su. Mushkila ban sa alama ba a magana, amma abinda yake magana a kansa shi ne magana da muke ji a yanzu, cewa waɗannan hadisai sun ci mutunci, an ci mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, don haka yana ƙoƙarin kare martabar manzon Allah ne, don haka ya fito ya rubuta wannan littafi. Wanda ko shakka babu wani wata manufa ce ta ya ɓata sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama, don haka ya jingina musu abinda babu wani musulmi tun lokacin da waɗannan hadisai suka bayyana har zuwa yau da shi ya fahimci wannan fahimta, in ba su ba, su kaɗai suke da wannan fahimta. Babu wani malami da aka san shi fitacce a musulunci da ya ce wannan hadisin yana ɗauke da wannan ma'ana. Wannan Abu Rayya kusan a cikin littafin wannan akwai littafi da ya yi musamman akan Abu Huraira, yana kiran shi Sheikhul Mudaira, musamman ya ware littafi dan ya ci mutuncin Abu Huraira ya zazzage shi ya ce Abu Huraira ƙarya yake wa Annabi sallallahu alaihi wasallam littafi gare shi ka to sannan a cikin wannan littafin shi ba yayi magana akan Abu Huraira sannan kuma yayi magana akan wasu hadisai na Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda insha Allah za mu ishara akan su amma shi kansa wannan littafi yana ɗaya daga cikin littattafai da shi wannan mutum yayi ya dogara da su kware da gaske shi wannan littafi yanzu haka a inda aka buga shi wannan daba da take hannuna an buga ta ne a Qom a Iran a Iran aka buga ta kuma Iranawa sun yi murna da shi kware da gaske shi wannan mutum dan karshe ma ya zanto ɗaya daga cikin mutanen da suke da alaka da shi kware da gaske abun mamaki duk da wannan bahallatsar da ya ta yi lokacin da Muhammad Ali Al-Imran ya zo aiki a kan littafin Al-Anwarul Kashifa na Al-Mu'allimi ya ce ya yi ta neman wanda ya rubuta tarihin mutuma bai samu ba wato duk an yi watsi da shi Allah ya ɓatar da shi ya yi haka don a san shi don ya yi shuhura sai ya waye gari ba wanda ma ya damu da shi saboda ka tarihinsa ma ba an ma nema an rasa ya ce har wani abokinsa ya rubuta wa wani al-ustaz wani Falastin ya rubuta masa takarda yana son da Allah ya rubuto masa wani abu da ya sani ko inda zai samu tarihin wannan Abu Huraira ya rasa don can bai ba shi amsa ba ya ce a guri ɗaya wani ɗan uwa mai bincike ya nuna masa inda zai samu tarihinsa akwai wani malamin shi'a Murtada Radawi yana da wani littafi da ya yi a kan ma'arijalin fikri fil ƙahira malamin shi'a ne da ya zo ya haɗu da wasu marubuta a Al-Ƙahira to daga baya ne ya rubuta kamar diyari ne haka ya rubuta nashi a ciki aka samu bayani a kansa ma'ana ba a samu labari ba sai a hannun wani ɗan shi'a wanda ya faɗi irin yadda suka haɗu da irin yadda ya bashi wasu littattafai na shi'a da aka yi a kan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama shi kuma ya dukufa a kansu kamar littafin al-askari shi kuma ya dukufa a kansu ya ci gaba da tsaya takunsa to wannan littafin yana ɗaya daga cikin littattafan da shi wani Abdul Jabbar yake dabdala a kansu a shi wannan littafi sanda aka rubuta shi malamai sun yi ca a kansa don ba a kyale shi ba an masa rudut daga cikin rudut da aka yi masa akwai al-anwarul kashifa al-anwarul kashifa na al-mu'allimi wannan littafin yana da kyau a ce duk ɗaliban ilimi da masu wa'azi da masu karantarwa sun karanta shi ba sau ɗaya ba sau biyu ba domin duk irin waɗannan maganganu da wanda mutum yake faɗa za ka ga warwara a kansu a cikin wannan littafi don duk daga cikin littafa waɗanda yake ɗaukowa al-anwarul kashifa na mu'allimi Rahman al-mu'allimi yanzu da rasuwarsa ma za a kai wajen shekara 55 ko da 6 da rasuwarsa wannan littafi da ya rubuta ya yi wato bayani matuƙa da gaske akan shi wannan mutum Abu Huraira kuma bayani na ilimi bayani na bin diddigi da abubuwa waɗanda duk wanda yake karatu in ya karanta zai gane cewa son zuciya ne tsantsa yake hukunta waɗannan mutane ba bincike na ilimi ba a daga cikin waɗanda suka yi masa rudut akwai wannan malami ne Azhari Muhammad Abu Shahba rahimahullah shi ma ya rasu an littafi adifa'un an sunna wa radd shubah al mustashriqin wal kuttab al mu'asirin shi ma ya yi raddi babba akan shi wannan Abu Huraira da irin sukan da yake wa sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da hadisan bayin Allah bai fito ba kai gunka akwai ne za ka ɗauka ko a wannan littafin Dr. Sheikh Mustafa Sibai rahimahullah As-Sunnah wa Kanatuha fi Tashri' al-Islam yana ɗaya daga cikin littafin da shi ma yayi kace-kace da irin wannan aqido da iyayen shi Abu Jabbar iyayen sa aikin banza littafi ne akwai shi a hannun dalibai amma yawanci ba a tsayawa a karanta amma duk yawanci tsayar da ya kawo da wasu waɗanda suka riga shi wanda da raba ganganin su ya dogara dan shi ma yana dauko maganganun mustashriqun da irin su Goldzair irin su Joseph Shakat irin su Kaitani da wasu daga cikin arna waɗanda suka yi maganar rubutu akan addini suka dauko hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi musu munar fassara dan su zagi sahabban Annabi su zagi Annabi sallallahu alaihi wasallam musamman Goldzair musamman Joseph Shakat wannan rubuce-rubucen su da suka yi akan sahabbai akan sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam kusan su ne waɗannan mutane su kuma suka dauka suka biyo da su ta bayan katanga ta bayan abin nan ba dan kowa dan kada a gane asalin inda suke dauko maganganu ba sa fada su ce mun dauko daga arni wani ya ce kaza sai dai su murtsike abin su ce bincike suka yadda shi ma wanda yake cewa bincike yayi alhalin waɗannan kazamammu yake zuwa dauko maganganun su sai ce muku bincike yayi to haka su ma in sun dauko Ahmad Amin ya ɗaya daga cikin waɗanda suka yi barna Ahmad Amin yana da tafai fajrul islam zuhal islam zuhrul islam da zuwa maul islam yana da littafin sa hayati yana da littafin sa hayati wato rayuwarsa kuma ya bayyana tarihin rayuwarsa a ciki yake cewa ya bawa ɗan Husayn shawara ya ce kai ɗan Husayn in ka tashi ɗauko abubuwan da za su bakanta wa musulmi rai kakan danganta su zuwa ga arnan da ka ɗauko magana a wajensu irin su Margilius Margilius malamin sa ne ce kakan faɗi sunan arnan shi yasa musulmi ba su karɓa ba kai sunan ka ɗaha Husayn ba sunan musulmi ba ne kawai ka ce ka yi bincike ka gano Ahmad Amin shi yake faɗa cewa ya gaya wa ɗan Husayn wannan yace kai mushkilar ka kenan matsalar da ka shiga kenan amma ka daina cewa wani Margilius wani wane ne misali za su zanta da wani Margilius ka ce kai ne kai bincike yadda wannan mutum yake cewa nayi bincike na gani kai ma ka ce bincike kai ka gani wannan shi yake faɗa cewa yayi wa ɗan Husayn wannan nasihar ya ba shi wannan dabara cikin littafin sa hayati to waɗannan mutane waɗanda tun a wancan lokacin ba a ƙyale su ba an yi ta bibiyar su ana ta musu rubuce-rubuce ana ta musu raji galibi dai mutane ba su cika tsayawa su karanta abin da ake rubutawa ba wannan littafin Imam Sayyid Shuraibini ne السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام مناقشتها والرد عليها جزء بيلي يا بيبي ربوش ربوشا وأننا نفع السنة ينسو مسمى أحمد صبحي منصور اللي تتفنسى دا صالح الورداني دا كما صورا وأننا سكير ربوشو إلو وأننا ya bi littattafansu ya tara irin shigoyinsu duk irin abubuwan nan da kuke ji wanda mutum yana karantawa yau yana cewa ya bincika in ka ɗauko wannan littafin za ka gan su kwabo da kwabo hatta wannan maganganu na rashin ladabi na batsa da yake rubutawa da yake faɗa kan hadisan Anas ko hadisan Abu Huraira ya ce ai kaga anan an ce kaza yana nufin kaza wallahi in kana karanta littafan su Ahmad Subhi kawai mutumin nan fassara su yake yi da Hausa sannan shi ma ya kara tashi tsiyar dan ba zan ce shi ba tashi ba shi ma akwai tashi da yake karawa amma dai tushen abin daga waɗancan ne amma baya faɗa su baya faɗa su dan kada ya faɗe su a koma a ga su waye shi yanzu wannan inda zaka je ka duba fuskar sa shi wannan Ahmad Sufi din da zaka duba fuskar sa wallahi kana ga fuskar sa kaga fuskar arni baya buƙatar ma wai a ga maka cewa wannan arni Al-Sheikh Dr. Taha Dasuki Allah ya ji kansa ya rasu bara 2020 din nan Sheikhul ɗaya daga cikin Mashayikhul Azhar ne ya bibiye shi da yawa yayi ta masa martani kana dauko hoton Taha Dasuki abin da na'am Taha Dasuki kana dauko hoton sa ka dauko hoton wannan zaka ga bambanci alamar sima ta waqar ta nutsuwa ta dattaku ta ilimi zaka ganta tare da shi wannan mai masarautar shi ko wancan kana ganin ta kaga wani fitaccen dan bariki irin yaran sa na bariki shi yake yi wajen fassara hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ka sani ba sai in ka karanta littafin shi wanda bai taɓa fitowa ya ce ga daga inda yake kwaso wannan tsiyatakun ba mutumin nan ya dogara da wasu maganganu waɗanda ya gani a cikin littafin waɗannan mutanen da suka shafi hadisan Annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma daga cikin abin mamaki a cikin abin da zai ƙara baka mamaki wato za su bar hadisai da suka inganta su je su ɗauko hadisan da suke na ƙarya kuma da su ne za su rushe hadisai sanyayi hadisan ƙarya da su za a amfani a rushe hadisai sanyayi ya sha faɗar cewa hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallama sayyidina Abubakar ya tara su ba su wuce 500 ba kuma ya daga baya ce a kona wannan ruwa ce mai rauni inda zai je inda ya ɗauko ta mutanen da suka kawo ta kamar Ibn Kathir ya kawo ta kuma ya yi magana a kan raunin ta ya ce ba ta inganta ba saboda wajen illa wajen uku ne a cikinta illa ta isnadi uku ne a cikinta amma sai yankin iya abinda ya yi masa amma ba zai ɗauko bayanin da malamai suka yi a kan ruwayar ba da ita ne kuma zai rushe littafin Bukhari da Muslim Isar sayyidina Umar ya nemi shawarar sahabbai akan ya rubuta hadisi daga baya istikhara na wata ɗaya ya gane kawai ba zai yi ba ruwaya ce wacce sanadinta bai inganta ba sanadinta munqati ne kuma malamai da suka yi san abin da suke duk sun yi bayanin rashin ingancin ruwayar sannan in ma ta inganta ba ta nuna rashin wato haramcin rubuta hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam abinda ma take nunawa tana ƙara tabbatar da ingancin abin dan in ya zanto abin ne da ba kyau me yasa sai Abu Zayd tunani me yasa sahabbai za su ba shawarar yayi sahabbai sun ba shawarar yayi yadda kissar take nunawa to haka irin waɗannan ruwayoyi waɗanda kwata-kwata ba su da inganci da su yake amfani wajen ya rusa kuma ruwayoyi waɗanda suke tabbatattu yana yawan magana a kan cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce idan kuka ji hadisi daga wajena idan sami'tum alhadith anni ta'rifuhu qulubukum wa talinuhu juludukum wa ash'arukum wa absharukum fa ana qultuhu ya sha fadar wannan wa huwa qaribun minkum fa ana minni aqrabu idan kuka ji hadisi wanda zukatansu suka gane hadisin sannan fatin jikinku da tsikar jikinku yanzu tana kwantawa ta karɓi hadisin jikinku yana laushi da hadisin to ni na faɗa ko kuma a'a in kun ji shi ya yi muku to ni ma ya muku sai ya ce shi wannan shi ne mizanin da hadisin da bai ji shi ya yi masa a jikinsa ba to zai batsar da shi wannan shi ne mizanin wato auna hadisai a gunsa ya ce shi ba ruwansa da isnadi ba ruwansa da wannan siga dai wannan waye shi kawai yayi masa a ransa ko bai yi masa ba indai tsinka jikinsa ba za ta tashi ba hadisin annabi mai fada in tsinka jikinsa za ta tashi hadisin to idan har annabi ka yadda ya faɗi wannan kuma san da ya faɗa din ba wai yau ya faɗa ba kai kuma ka ji tsinka jikinta kai ba ta tashi ba ko kuma ji ya faɗa a'a wani abu ne da aka dade kuma hadisan nan da kake faɗa sama da shekara dubu musulmin duk duniya sun karɓi abu tsinka jikin kowa ba ta tashi ba kai yanzu dan ta tashi ina ruwan mu saboda Allah in dai wannan shine ma'aunin yanzu tsinkan jikin waɗancan bayan Allah duka da aka yi a tarihi ba ta tashi ba sai yanzu kai da taka ta tashi sai mu watsar kuma yau kai in wani ya ce wannan shine ma'aunin kawai sai ya ce shi wannan hadisin da ka karanta shi ma tsinkan jikinsa ta tashi akan hadisi to ya za ka yi tunda dai tsinkan jiki ita ce ma'auni inda zai koma littattafai na malamai masana zai ga me suka ce game da hadisin to amma shi ba wannan bane fassarar da shi ta yi masa ita yake so ai akwai bayanan da ba tunda ba yanzu aka hadisin yake ba da mace Imam Ahmad ya rawaito shi a cikin Musnad shi Imam Ahmad da ya rawaito shi a cikin shi ma yana da tsinkan jiki kuma ya rubuta hadisai da yawa a cikin Musnad dinsa duk tsinkan jikin zai tashi a kansu ba to kaga irin wannan ma'auni wanda yake haka fadfad da kowa zai iya kutsawa cikin sa kaga wannan ba zai taba zama shine ma'auni na tabbatar da abu ko kore shi ba indai ba a gurin marasa hankali ba to in ka tambaye shi a ina ya ga hadisi littattafan da yake cewa ba sa suna rawaito abin da ake cin mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki ya gani to kai da kace waɗannan mutanen suna cin mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam da me za ka ɗauko hadisan daga wajensu asasan ka rusa su ka ce sun rawaito abubuwan da yake cin mutuncin martabar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yanzu ka ɗauko wani abu daga wajensu kana hujja da shi kaga akwai tuka da warwara ya kamata tunda har suka tabbata masu cin mutuncin annabi ne sallallahu alaihi wasallam sai ka watsar da dukkan wani abin da suka rawaito bai kamata wani abu kuma ya zama hujja a gunka ba yanzu misali hadisin Anas na khalwar annabi sallallahu alaihi wasallam da wata mata daga cikin al-ansar inda ya je dauko wannan kazantacciyar magana da yake yi daga littafin أحمد سبحي منصور للتافة سقراءة في سعيد البخاري شافي نأشر النبي للتافة سلماذ القرآن شافي نتسئن الأيدك ومتسئن النبي سنة للتافة نيازي إز الدين للتافة سدين السلطان شافي نا تلاتين تردك وما شافي نا ستين دهول أتشكي جيد أكوة أنه أما تشكي أكوان إنا بنشكي hadisin baccin manzo sallallahu alaihi wasallam a gidan ummu sulaim da ummu haram ya dauko shi a cikin littafin shi wannan ahmad subhi mansur limadha alquran shafi na 92 zuwa 64 da kuma littafin saqiratu fi sahih bukhari shafi na 41 da zuwa 46 da littafin niyazi izzuddin dinus sultan shafi na 530 da kuma littafin صالح الورداني الخدعة رحلة من السنة إلى الشيعة شو أنا يفتو قرر ياتي شيء الشيعة دي وانا يكي شيء ما وانا يفتو ياتي شيء يتشي تفقس كيا وشيء ما وانا يفتو ياتي شيء ما دي شيء يا 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 أبنا ياتي يا بر سنة دي تو أتشكل تتفنسا مدى أكو الخدعة أهل السنة شعب الله المختار دفاع عن الرسول عن الرسول ضد الفقهاء دكا يا كاوما لما قالت أم حرام hakanan Ja'far as-Subhani shi ma a cikin al-hadith an-nabawi bayna ar-riwayah wa ad-diraya ya kawo wannan magana akan munaficin sahabbai a cikin littafin adwa ala sunnah al-muhammadiyya na Abu Rayya shi ma a dai je dauko ya fassara su wa da ayoyi wa minhum wa minhum la suratul tauba gaba daya ce sahabbai ake nufi da ayoyin da suka zo a suratul ahzab dukkan wata sura da ta yi magana akan suratul munafiqun da sauransu duk ya dora su akan sahabbai to su ne shi wanda mutum yaje ya yi ta karantawa magana akan hadisin sihiri shi ma a cikin littafin wannan subhi ya dauko shi limaza alquran da kuma littafin sa qira'atu fi sahih al-bukhari da littafin wannan al-wardani littafin sa guda uku duk a cike je kwaso su abin mamaki wato akwai tufka da warwara da yawa tare da waɗannan mutane yanzu kamar shi wannan yana da awar kadiriya ya kamata ya saki kadiriya domin ya ce ya bar sunna littafan sunna su ne matsala abun sa 75 a cikin 100 duk su ne suke da matsala Sheikh Abdul Qadir Jilani yana ɗaya daga cikin a'immatus sunna. Yana cikin manyan malaman sunna. Ka makalkare ɗariƙarsa. Kana ci da ita. Kuma ka ce waɗannan da yake bin tafarkinsu 75 ba su da gaskiya. To za ka rike ɗariƙar mutumin da 75 ba da gaskiya. 75 cikin 100 ba da gaskiya. Ka rike ɗariƙarsa kuma. Me zai sa ka rike ɗariƙarsa? Ka zo ka ƙara wani riyadul janna. Hadisin riyadul janna. Wanda ya ruwaito shi, ruwayar Anas ce? Ita ce ta fi dama-dama a cikin ruwayoyinsa, ruwayar Anas ta hanyar Muhammad ibn Sabit ibn Aslam al-Bunani an Anas. Muhammad ibn Sabit ibn Aslam an abihi an Anas. Muhammad ibn Sabit majhul ne. Amma dai wanda ita ce a sahu mafil bab hanyar wannan ta Anas. Anas kuma an san waye a gurinsa. Makaryaci munafiki. Sai ruwayar Abdullahi ibn Umar. Shi ma Abdullahi ibn Umar ya soke shi. Ya tuhume shi da yi wa annabi ƙarya. Sai ruwayar Abu Huraira. Sai ruwayar Jabir. To ruwayar Jabir ita ma bata inganta ba. Duka waɗannan ruwayoyi ba su inganta ba. Ruwayar Anas ita ce waɗanda suka tashi hadisi suka ce Hassan sun haɗa duka waɗannan hanyoyi da suka ce masa Hassan Lilaili. Kuma shi ne taken ɗariƙar tasa. To kaga iyayen hankali ya kamata ya cire. Wannan riyazar janna ya cire ta sunna ruwayar sa Anas ce. Ta yi rawa da bazar Anas. Shi kansa Abdul Qadir in ka koma da tattafansa cike suke falda ruwayoyin Anas a cikin Al-Hudiya li talibi tariq al-haq shi ne mafi shaharar littafin sa da muke da shi akwai sama da ruwaya 80 ta Anas a ciki sama da ruwaya ta Anas 80 ruwayoyin Abu Huraira ruwayoyi daga Bukhari da Muslim ruwayar Abu Huraira sama da 90 a cikin littafin al-Bunya sama da 90 su kuma waɗannan kace su ne manyan makaryata munafikai makiya manzon Allah shi kuma shi Abdul Qadir yanzu kake rawa da bazansa shi kuma ya ce ya gamsu da su ya yarda da su zai bauta Allah a in ban da hauka sai ka ce ka sauka daga ɗariƙar ka ji can ka nemo ta ɗariƙar daban amma ba ta Abdul Qadir ba Sheikh Abdul Qadir Jilani radiyallahu anhu a ciki ya tabbatar da in a cikin wannan littafin al-Bunya ya tabbatar da ingancin khilafar Muawiya yace khilafar sa khilafa ce sahihiya Muawiya ibn Abi Sufyan wanda suke kira suna la'antarsa Sheikh Abdul Qadir Jilani a cikin wannan littafi ya tabbatar da ingancin khilafar Muawiya yace kuma abinda al-Hasan Ibn Ali yayi na sauka ya bar masa khalifancin tabbatar da mu'jizar annabi ce. Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yayi wannan magana cewa inna ibni hadha sayyid. Cewa dan nan nawa yana nufin Hassan shugaba ne. Wala Allah yuslihu bihi bayna fi'ataini azimatain min al-muslimin. Allah zai hada sulhu ta hanyar sa tsakanin bangarori biyu na musulmi. Wannan mu'jiza ta annabi ta tabbata shekara ta 40 lokacin da sayyidina al-Hasan ya sauka ya barwa al-Muawiyah ibn Abi Sufyan shugabancin al'umma sha Abdul Qadir ce to wannan mu'jiza ce ta annabi ta tabbata kuma an tsare jinin musulmi da wannan wanda shafi na 161 a cikin littafin al-Bunya kuma kai kana zagin Muawiyah kana ce masa munafiki kana kafirta shi ma a cikin wannan littafin mutanen da kake cewa 75 cikin 100 gasu ne akan gaskiya shi Sheikh Abdul Qadir yayi magana akan su ya faɗi biya gun aqidun su da kashe-kashen su cewa ba sa tare da musulmin kware to inda hankali ya kamata daga yanzu ka tattara 100 ka saka bar masa a barwa gidan Qadiriyya kayan su kai kuma tunda ka ce shi'a su ne naka sai ka je ka rungume su a san cewa me kake yi abu ne wanda a hankalce duk musulmi idan ya dubi yadda al'amari yake sai gane cewa wannan tafiya ko wannan aqida bace mai kyau sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake zagin su yana cin mutuncin su yana bata su Anas Abu Huraira da sauransu al'ummar tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su kai har ma daga cikin sahabbai da yawa sun karbi hadisan waɗannan bayan Allah sun bauta wa Allah da shi waɗanda suka zo bayan su sun karbi hadisan su sun bauta wa Allah da shi yanzu zai yi a hankalci a ce waɗannan mutanen abin nan Umar ibn al-Khattab Usman ibn Affan Abu Huraira Anas ibn Malik Abu Sa'id al-Khudri da Abdullah ibn Umar da sauran sahabban da yake cin mutunci a ce makiya annabi ne sallallahu alaihi wasallam kuma sun yi ta kokarin zagon kasa yadda za su bata masa suna yadda za su lalata masa tarihinsa da sirarsa kuma ka ce Allah ya ɗaukaka lamarinsu ya ba su martaba da daraja a zukatan musulmi da wuya kaga wani wanda ko dai shi sunansa ya zama ɗaya daga cikin waɗannan ko sunan babansa ko sunan kakansa ko sunan wani ɗansa ko sunan wani daga cikin danginsa da wahala dai kaga wani musulmi baka ga yana da alaƙa da sunan ɗaya daga cikin waɗannan bayan Allah yanzu zai yiwu a ce makiyin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya cutar da annabi kamar yadda kake faɗa Allah ya kiyaye martabarsa haka a cikin al'ummar musulmi wani irin hankali kake da shi Allah fa cewa yi duk makiyin annabi sallallahu alaihi wasallam mai yankakkiyar albarka ce ba cewa inda shari aka huwa al'abtar ba makiyinka mai yankakkiyar albarka ne to ya aka yi Allah ya bar waɗannan bai yanke musu albarkar ba a in ya zanto dai har da gaske waɗannan mutanen makiya ne na annabi sallallahu alaihi wa sallama to da yanzu makomarsu ita ce makomar irin su Abu Lahab duk wanda zai faɗi Abu Lahab sai dai kada tabbata ya da Abu Lahab tabbata ya da Abu Lahab sai dai da wannan la'anta duk waɗanda suka biyo baya waɗanda suka cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yake ko bayan ya koma ga Allah babu wani ambatansa yanzu saboda wannan magana ta Allah subhanahu wataala inna shani aka wal abtar amma waɗannan su kuma Allah ya ɗaukaka matsayinsu ya tabbatar da ambatansu duk sanda za a faɗin su za a ce radiyallahu anhu radiyallahu anhu radiyallahu anhu musulmi na kowace ƙasa abinda yake faɗa kenan in banda waɗannan ƴan tsirarin ya za a yi baƙin annabi ya samu wannan darajar ba zai yi ba inda hankali ya kamata tun daga wannan sannan kuma yanzu in muka duba manyan a'imma irin su Abu Hanifa Imam Malik Imam Shafi'i, Imam Ahmad, wanda duk duniyar musulmi in bada su wadancan latattu duk duniyar musulmi ta yarda da nagartarsu da amincinsu da cewa sun tsaya wajen karantar da musulunci kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi. Allah ya tsare su, ya tsare wannan karantarwar tasu har zuwa yau. A ce waɗannan sun rungumi hadisan waɗannan bayan Allah bayan cin mutuncin annabi. Hankali zai karɓi wannan. Sai yanzu wani a filin bushe. Shi zai gano cewa waɗannan hadisan cin mutuncin manzon Allah ne. Saboda haka shi yanzu zai tsabtace hadisai zai kuma kare martabar manzon Allah. Duk mai hankali ya kamata a ce yayi wa kansa waɗannan tambayoyi. Yayi wa kansa waɗannan tambayoyi. Akwai saɓani da yawa ana samunsa tsakankanin musulmi a cikin wasu mas'aloli manya da ƙanana. Amma in banda ƙungiyar Shi'a ko addinin Shi'a waɗanda suka tafi a kan ɓatanci ga sabbin Annabi sallallahu alaihi wasallam duk sauran firaƙa ana tare wajen girmama waɗannan bayin Allah da girmama littattafan nan da suka tattara waɗannan hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam. In an zo za a tattauna to kowa zai kawo ne daga waɗannan littattafan, sai dai wanda ya ce ba haka fahimta take ba, wanda ya ce ba haka fahimta take ba. Amma dai za a tsaya a kan cewa waɗannan abubuwan waɗannan su ne hujjojin. Ta yaya Allah subhanahu wa ta'ala zai haɗa al'ummar musulmi gaba ɗaya a kan abin da yake ɓarna? Sai yanzu ne ake gano ɓarna ake yi. Sai waɗannan 'yan jarida irin su Abu Rayya wanda ba abin da ya sani yana faɗan maganganu waɗanda ba su da tushi, sai ka karanta littafin Mu'allimi za ka ga yadda ya riƙa ƙoli-ƙoli da shi. Ba abin da suka riƙe. Wannan abu da aka yi na wannan hukunci da ita gwamnati ta yi, malamai sun so a zauna da shi kafin ma a kai ga wannan hukunci. A ce an zauna da shi, duk da wasu suna ganin me za a zauna da shi, me kuma zai ce bayan ya sassurfa wa manzon Allah da shari'a da batanci da wasu, me zai ce? Amfaninsa shi ne waɗanda suke ganinsa a kan gaskiya. Wasu suna ganin kamar an kasa zama da shi ne, duk da cewa duk wanda ya san yaya abin ya taho ya san ba wani magana an kasa zama da shi. Shekara nawa sai ya fito yayi kuri yayi kuri yayi kuri da an ce to za a zauna, sai ya doki sai ya kiyarda. In ya zo gabansu ya ce a zo, in aka kira shi aka ba shi takarda sai ya doki. Mala Alƙasim Hotoro kowa ya ga har gida ya je har labararansa gashi ga littafansa a kewaye da shi, yadda in ma bai haddace ba a ɗauko littafin a duba. Aka zo aka fara magana a kan littafinsa da ya rubuta. Mu a ƙa'idar ilimi ko a jami'o'i, littafin da ka rubuta akwai abin da muke ce defense. Za a zo a sa ka gaba a ce guri kaza ka rubuta kaza, kai kuma ka kare kanka. Kai abin nan ka rubuta har karantar da shi ka yi, kuma ka zo ka yi ta cika baki, ka yi ta cika baki, an zo har inda kake an ce za a tattauna da kai, ga ka ga littafanka. In kana shakka ma ɗauko littafin a buɗe a duba. Ya zille ya ce a dawo a zauna. Daga ran nan bai ƙara yadda aka zauna ba har yau. Kowa ya ji wayar da suka yi da Dr. Rabi yayyayyayyayi, amma ya doke wai shi sai an ba shi a gani kan me za a tambaye shi. Ka taɓa jin an yi haka? Dan me zan baka, me zan tambaye ka? Amma na ce a cikin littafin ka zan tambaye ka. Malami da ɗalibansa ajiye ce gobe zan muku jarabawa, sai su ce malam ku me za ka tambaye mu? Ku je ko ku shirya tun da ku an ba ku abin nan. yace shi ba zai yadda ba ya zille sai dai a gaya masa dai za a tambaye shi kuma akan littafin ka kuma ka ce kai bincike kai ka gano dan ma ai bai kiwa ina tunawa an kai masa takarda ɗan alhawari sun kai masa takarda abin nan 2019 nan ma ya zille ya kiyarta kuma a ka'ida ta ilimi kai yanzu kai ka bujuro da abubuwa aka ce ba a yadda ba a cikin abin da ka bujuro da su akwai abin da babu ka ce akwai abin da akwai ka ce babu akwai abin da kai hade hade ba haka suke ba akwai abin da ka datse wani ya ce shi yana da su sai ka ce zo ya nuna maka amma ka ce wannan karami ne kai karami ina ruwan wannan magana ilimi da karami in kankanta ki har sa ai abin nan girma ke sa ai magana ilimi akwai wanda suka girbe ka sai ka sauka wani har kujerar kai ba ai ba magana girma bace shi wanda yace zai zo gun ka ya isa kai rubutu da larabci shi ma yayi nashi ma yafi naka larabcin kuma kace ba zai iya da kai ba wanda kai rubutu yace na gano inda ka kofo ba kofo daidai ba kuma kace bai isa ba wace isa kake so to in certificate da ake bayarwa nashi yafi naka girma a gaban malamai karatu suka ce ya iya kafin yayi rubutu kafin su ce ya iya sai da ya rubutu da kansa kuma kace bai isa ba kuma in har mutum ya isa ai sai ka bari ya zo ka kopi shi in kana cewa kai in ka sai ka kopi shi kace a kawo wani ma ka bige a kawo abinda na fahimta wato su waɗannan matasan musamman irin su ɗan uwa malam Muhammad Kabir Abdulhamid ya tsorata da su saboda me saboda su suke tabbin shi a gindi a gindi duk yadda ya ɗauko za su ce mun ga inda ka ɗauko ta ko ba daidai ka ɗauko ta ba ko ka yi karafa suna bin shi kuma sun san abin da ya faɗa jiya shekaran jiya sun san abin da ya faɗa jiya sun san abin da ya faɗa yau sun san abin da yake faɗa yanzu saboda haka in yana da tufka da warwara sun fi kowa sani to ya tsorata da su dan in ba tsoro ba ai tunda har suka dame ka sai ka ce kai ku zo kaga su sai ka bige su amma ta yake ni sai da manyan zazzauna kuma ƙarya yake yi dan uwa mu'azzam malam mu'azzam Suleiman ai ya aika masa takarda sai kwanan nan ne yake cewa ko cikin yan kwanaki ko cikin yan awowi nan ne ma yake cewa wai da bai gane waye ba yanzu ya gane waye a zo a zauna sai da ya ji malamai suna cewa ba za a zauna da kai ba shi da ya kuma ke cewa a zo a zauna ko wanda tabbata in za a zauna din zai ji tsoro maganar cewa ko bai yarda da littattafan nan ba da bai za a yi masa hujja ai ba wani abu ba ne cewa yake a Bukhari a Muslim a Bukhari a Muslim da ya ɗauko abubuwan da yake faɗa abu mai sauƙi ne a ɗauki Bukharin da Muslim a ce kaza da ka faɗa buɗo ka karanto wannan zagin da ka sulfa wa manzo ai shi ne kawai ka ce wata mata ta je ga Annabi ta yi kwarkwasa nuna mana inda aka rubuta kwarkwasa saboda Allah ina zai nuna inda aka rubuta wato abun mamakin ba mu ce lokaci ba